أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الهدي goma sha biyu ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1434 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan yammaci mai albarka sannan cikin wannan masallaci mai albarka a cikin wannan wata mai alhurma muna fatan Allah ya samu dace muna karatu a cikin suratul nisa aya ta 170 aya ta 158 muka tsaya insha Allah zamu ci gaba daga kan aya ta 159 wacce aka karanta ta aka fara bayani insha Allah zamu take komawa kan na
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa in أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما
الله تبارك وتعالى ينا بينا matsayin annabi Isa alaihi salam a cikin wannan littafi mai tsarki alqur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa annabi Isa alaihi salam waɗanda suka zo da nufin kashe shi ba su kashe shi ba sai dai kawai Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa shubbiha lahum an kamanta musu sifar annabi Isa alaihi salam da aka ɗora wa wani mutum Allah tabaraka wa ta'ala daga ƙarshe yake cewa wa ma qataluhu yaqina yaqinin bayani ko shine ba su kashe shi ba sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa kawai al'amarin shine Allah ya daga shi zuwa gare shi sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa shi maguwayi ne mai ƙarfi babu wanda zai iya sabanin abin da shi ya zartar sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da cewa shi gwani ne mai hikima cikin abin da yake zartarwa koda mutum ya gano hikiman ko bai gano hikiman ba koda mutum yana ganin hikimar ido da ido ko baya ganin ta in dai Allah ne ya zartar da abu to akwai hikima ciki wane ya rasu akwai hikima cikin haka Allah tabaraka wa ta'ala ya zartar domin da a ce ba hikima cikin rasuwar wa'ansu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan a rayi, domin shi fi kowa amfani a doron ƙasa kuma yake amfanar da kowa. Amma lokacin da ajalinsa ya yi, hikimar Allah tabaraka wa ta'ala ta tabbatar da cewa a ɗauke shi. Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓi rayuwarsa. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in min ahlil kitabi, babu wani daga cikin ahlul kitab yahudu da nasara, illa la yu'minanna bihi, face zai imani da shi. Wasu malaman tafsiri suka ce bihi bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, face zai imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qabla mautihi, kafin ya rasu. Shine za a zo lokacin da ahlul kitab za su tabbatar da cewa manzancin annabi sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ne, sannan su yi imani da wannan. Wasu malamai da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan maganan ba'id, yayi nisa, amma dai akwai ta, domin siyakin ayoyin gaba daya ba suna magana ne akan annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam, suna magana ne akan annabi Isa alaihi salam. Daka wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi, babu wani daga cikin ahlul kitab face zai imani da shi annabi Isa, qabla mautihi, kafin mutuwar shi ahlul kitab din, a wani kauli kenan. Ma'ana babu wani daga cikin ahlul kitab face zai imani da annabi Isa ya gaskata manzancinsa. Dukkan ahlul kitab, banu abuna Isra'il, yahudu da nasara, za su yi imani da annabi Isa alaihi salam cewa shi manzon Allah ne, bawan Allah ne, Allah ya halicce shi ba tare da mahaifi ba, sai dai kawai da mahaifiya, ita ce Maryam. Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce shi da wannan tsari don ya zama aya ga mutane. To Allah tabaraka wa ta'ala da ya halicce shi irin wannan halitta din, ya sanya shi kuma ya zamanto manzo na Allah tabaraka wa ta'ala. Annabin Allah ne, manzon Allah ne, alayhi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammit taslim, ko wa atammut taslim. Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya shi haka. To don haka babu wani daga cikin ahlul kitab illa la yu'minanna bihi, face zai imani da shi, qabla mautihi, kafin mutuwar ahlul kitab. Idan aka duba sai a ce to ahlul kitab nawa ne suka rasu ba su yi imani da annabi Isa ba alaihi salam? Akwai da yawa daga cikin Yahudawa wanda sun ga annabi Isa ido da ido, suka ce ba su yarda da manzancinsa ba, kuma haka suka mutu ba su yi imani da shi ba, har Allah ya ɗaga annabi Isa alaihi salam. Tumana qabla mautihi, kafin mutuwar ahlul kitabin, kuma sannan an samu ahlul kitab sun rasu, sun mutu ba tare da sun yi imani da annabi Isa ba, wannan ke nuna ma cewa ba ana nufin lokacin da annabi Isa Allah ya aiko shi bane, ma'ana akwai wani lokaci da hakan zai faru. Saboda Allah ne yake faɗin wannan magana, wa in min ahlil kitab, babu wani daga cikin ahlul kitab wanda zai saura a lokacin da annabi Isa zai zo yayi kila. Domin inda ana nufin wancan lokacin da annabi Isa Allah ya aiko shi ne, Allah ya ce wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi, to da an samu duk ahlul kitab da sun yi imani da annabi Isa. Amma kuma tabbas ya tabbata da yawa daga cikin yahudu kuma su ma ahlul kitab ne ba su imani da annabi Isa ba, wannan ke nuna ma ba wancan lokacin da ya wuce din ake magana ba, wani lokaci ne da zai zo nan gaba shine ake magana. Domin ayar Allah ba ta ƙarya, domin maganar Allah ce. To tunda Allah ya ce babu wani daga cikin ahlul kitab face zai imani da annabi Isa, kuma sai muka ga gashi nan kuma har an daga annabi Isa sun kuma mutu da yawa daga cikin ahlul kitab ba su yi imani da shi ba, to aya ba ta yi ƙarya ba, lokacin hakan ne bai zo ba. Me yake tabbatar da cewa lokacin hakan bai zo ba? Shine Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce qabla mautihi, kafin mutuwar shi ahlul kitab din, ana nufin ahlul kitab din da annabi Isa zai sake saukowa ne ya same su. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata gare shi a hadisin ingantacce wanda Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya rawaito, malaman tafsiri sun rawaito hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadi, na rantse da wadda numfashi na yake hannunsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya bukatun ya rantse in zai faɗi magana, dole a gaskata ta ko bai rantse ba, amma sai da ya rantse da girman Allah tabaraka wa ta'ala. Yadda la yushikanna
an yanzila fikum ibnu maryam hakaman ajalan,
yace saura kadan annabi Isa dan Maryam ya sauko a cikin ku, hakaman yana mai hukunci adalan, hukunci da adalci. Annabi Isa alayhi salam zai sauko, zai hukunci da adalci, zai kariya cross cross, sannan zai so zai kashe alhanzir, ma'ana sinzir, duk wani alhanzir aladin jeji da ya gani zai kashe shi, ko aladin gida, domin haramtaccen abu ne ba a cin namansa, da aladin gida da aladin jeji gaba daya haramun ne musulmi ya ci su, Allah ya haramta su. Zai cika kasa da adalci, zai kashe dajjal, idan ya kashe dajjal, wannan duka ƙarin hadisin ne, zai kashe dajjal, zai cika kasa da adalci, sannan za a samu dukiya a bayan ƙasa, har za a ce wa mutum zo ka karfi kuɗi, ya ce a baya bukatan kuɗi, ya fi son ya yi sujjada ko da kwaya ɗaya, sujjada kwaya ɗaya ta fi soyuwa gare shi sama da duniya da abin da yake cikinta. Saboda haka ba mai bukatan kuɗi kawai, kowa ya wadata, ba mai bukatan kuɗi a wannan lokacin. To wannan lokacin zai faru ne bai faru ba, za ka banu Isra'ila ahlul kitab da za su kasance a wannan lokacin, to babu ɗaya daga cikinsu da zai mutu illa la yu'minan nabihi, face zai yi imani da shi annabi Isa qabla mautihi, kafin mutuwar shi ahlul kitab. A wata riwaya abuna fassara masu tafsiri duka wannan riwaya sai hatta zuwa ga habrul umma turjumanul qur'an, cewa qabla mautihi, kafin mutuwar shi abuna ahlul kitab, ko kuma qabla mautihi, kafin mutuwar shi annabi Isa alayhi salam. Wannan ya fito wa mutane fili, kamar yadda Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ya tabbatar, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce annabi Isa alayhi salam zai sauko, zai sake saukowa kafin tashin alkiyama. Idan ya sauko zai hukunci tsakanin mutane da adalci. Sai ce in kana so ka gane bayanin, shine karanta fadin Allah tabaraka wa ta'ala, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi, kafin mutuwarsa. To annabi Isa dai mun tabbatar cewa bai mutu ba, domin ga aya nan ta ce mana wa ma qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allah ilayhi. To sai Allah ya ce kuma wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. An rawaito zuwa ga Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, kamar yadda wancan maganar da muka faɗa a baya shi ma riwaya ce ingantacciyar hanya zuwa ga Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, cewa wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi, babu wani daga cikin ahlul kitab face zai imani da annabi Isa qabla mautihi, kafin mutuwar ahlul kitab. Wannan riwaya din kuma Imam Muslim ma rahimahullahu ta'ala ya rawaito ta, kamar yadda Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito, ma'ana wa in min ahlil kitab, babu wani sahibu kitabin, kamar yadda Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ya rawaito a cikin littafin sa bisa riwayan Muslim rahimahullahu ta'ala, cewa sahibu kitabin babu wani ma'abucin littafi, illa la yu'minanna bihi, face zai imani da annabi Isa qabla mautihi, kafin mutuwar sahibu kitabin, shi ma'abucin littafi din, ma'ana ahlul kitabin. Wannan riwaya ta tabbata ingantacciya, malaman tafsiri sun fassara wurin da haka. Riwaya kuma ta tabbata ingantacciya zuwa ga Abdullah ibn Abbas, kamar yadda wata din ma zuwa ga Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. To kuma ta tabbata gare shi a wani fiska na fassaran ayan, shine wa in min ahlil kitabi, babu wani daga cikin ahlul kitab, illa la yu'minanna bihi, face zai imani da annabi Isa alayhi salam qabla mautihi, kafin mutuwar annabi Isa din alayhi salam. To tunda kafin mutuwar annabi Isa ne alayhi salam, ashe kenan wani lokaci ne na gaba, ma'ana annabi Isa alayhi salam zai sake saukowa, domin abin da yasa annabi Isa bai mutu ba, tunda aka ce qabla mautihi, kafin mutuwar annabi Isa alayhi salam, to bai mutu ba ai, rafa'ahu Allahu ilayhi, Allah ya daga shi zuwa gare shi. Ashe kenan akwai wani lokaci da annabi Isa zai sake saukowa, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a hadisi ingantacce. Sai dai duk wanda yace shi baya aiki da hadisi, da gayan alqur'ani yake aiki, to wannan babu yadda ka iya da shi, ko da kuwa da tsuran ayoyi yake aiki ba tare da lura da cewa hadisi me yace ba. To ma'anan wannan aya din shine abin da malamai suka fassara, suka fassara kuma bisa tsari, domin in yanzu mutum ya zo yace shi da alqur'ani yake aiki baya aiki da hadisi, to sai a ce masa to fassara alqur'ani, in yace zai fassara sai a ce to a ina ka koya, in yace malamin ka ne koya masa, to malamin a ina ya koya,
malamin sa ne shi ma ya koya mata, shi kuma a ina ya koya. Dole za a yi samu har wannan karnin sun kare, an je malaman sama da wannan karni din, har da haka da haka da haka. To daga nan sai a ce a kai aiki da isnadi kenan kai ma. In dai ba haka ba, in dai mutum ce da Qur'ani zai yi aiki ba ruwansa da duk wata fassara, shi zai fassara da kansa, to sai fassaran da aka haife shi da ita, wacce Allah ne ya sa masa ita, ya ce in ka zo fassara Qur'ani da haka, ba wanda yake da wannan a duniya a yanzu. Hatta Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a aiko shi bai san Al-Qur'ani ba, ko bai san wani abu makamancin Al-Qur'ani ba. Haka Allah ya faɗa, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la taqutuhu bi yamini idhan lartaba al-mubtilun. Allah ya tabbatar da wannan cikin Al-Qur'ani. To duk wanda yake so yayi magana cikin ilimi, to sai da ya koya. In ko sai da ya koya ne, wa ya koya masa? Wanda ya koya masa ma sai da ya koya. Wanda ya koya, wanda ya koya masa ma sai da ya koya. In aka yi haka, ko za a koma zuwa ga manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam. In ko mutum kaga mutum ya koma ga hadisi kenan, domin hadisi shine maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In mutum yace ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to dole ya yarda da maganarsa. In yace ya yarda da Al-Qur'ani ne kadai ba ruwansa da hadisi, to sai ya ce Al-Qur'ani wa ya rawaito shi? Wannan Al-Qur'ani da shi aka aike ku tare, ko ko a ka same shi ne a duniya? In kace ka same shi ne a duniya, to ta ina yazo? Allah ne ya hurgo shi daga sama har har aka same shi a Najeriya, a wace abunan babbar tarayyar Najeriya ne aka jefo Qur'ani, sai aka je aka dan dauka aka raba wa mutane? Koko aifan mutum aka yi da shi? In duk ba haka bane, to ya aka samu Qur'ani? Dole a samu cewa wasu ne suka koyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan suka koya wa na bayansu. Shi yasa dole sai ka samu a riwaya mutawatira. Shi yasa ai akwai malamai qurra waɗanda suka karanta Al-Qur'ani da irin kira'o'i, kuma ya tabbata duk inda ka zagaya a duniya da wannan kira'o'in ake zagayawa. Irin su Abu Ja'far, Abu Ja'farin Al-Ibn Wardana Naqilun kaza ka ibn Jammadin Sulaiman Zul'ula wa yaqubu qul anhu ruwaisun wa rawhuhum wa ishaqa ma'a idrisa an khalafin tala. Wadannan qurra guda uku wanda suka cikata guda goma, wanda Imam Shatibi ya ambace su, wannan Ibn al-Jazari rahimahullahu ta'ala ya ambace su a cikin Ad-Durratul Mubiyya, sune Abu Ja'far da Yaqub da Khalaf, kowannen su da dalibai guda biyu. Abu Ja'far yana da Ibn Wardan da Ibn Jammad, Yaqub yana da Rawh yana da Ruwai, Khalaf yana da Ishaq yana da Idris. Wannan duka sune abunan. Sai ka ji an ce riwayar Idris, ko a ce ma riwayar Ibn Wardan, ko riwayar Ibn Jammad. In ka hada su, sai ka hada da wayancan bakwai din, su kuma wanda suna su Imam Nafi, amma fa amal karim sirri bi tibi nafi'un فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالوا عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبة المجد الربيعة أصلا ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كافر القوم معتلى روى أحمد البزيل هو محمد على سند وهو الملقب قنبلة أبو عمر الدود أبن وأما إمام المازني صريحهم أبو أمر البصري فوالده العلى أفاض على يحيى ليزيديه سيبه فأصبح بالأسب الفرات معللا أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تنقلا وأما دمشق الشام دار بن آمير فتلك بعبد الله طابا محللا هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تقبلا وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذى أرجو عليك الشيء أبونا إمام الشاطبي رحمه الله تعالى يزيروس kaga ana nubin a sune qurra wanda suka yi suka tafi suka yi zurfi a cikin ilimi na qira'at, wanda suka rawaito Al-Qur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan an rubuta Al-Qur'ani tun zamanin Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Sannan an rubuta Al-Qur'ani aka tara shi, aka rubuta shi da duk irin wa'innan qira'o'in ingantattu tun zamanin Uthman radiyallahu ta'ala anhu, ma'ana tun khilafa Rashida aka samu Al-Qur'ani a rubuce a bisa nau'o'in qira'o'i. To shine idan kace wannan Qur'anin ne kake aiki da shi, har yanzu dai ka koma aiki da hadisi, saboda masu maganan hadisi wanda suka rawaito hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune kuma suka rawaito wannan Al-Qur'ani, suka dauko shi suka kawo shi. Idan ka zo kana magana abuna Zaid ibn Thabit, Ubay ibn Ka'ab radiyallahu ta'ala anhu,
علي بن أبي طالب عبد الله بن مسعود أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وين الصحابي أبو موسى الأشعري أبو بكر رضي الله تعالى عنه عمر رضي الله تعالى عنه دا عثمان رضي الله تعالى عنه وين سنة لقدم قراء الصحابة وأن سوني كو ينزو إن كان لمن إسنادي أما قنا القراءات أي أما قنا القراءة ما تعالى القرآن بقوة إلى روايته ذاك سامو إن كتب كتب زواج من زم الله صلى الله عليه وسلم وين صحابة ذاك سامو أتكاني sune suka cizgo alqur'ani din aka cizgo daga gare su to in wannan alqur'ani ne kace kake aiki da shi to dai sune wa'annan wanda suka rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune kuma suka rawaito alqur'ani kuma ba sa ƙarya duniya ba ita ce a ransu ba ba a iya ba su kuɗi su yi wa ba sa doke doke wajen raba kuɗi ba sa rabuwa saboda kuɗi ba sa son duniya saboda kuɗi ba a taɓa samu Abu Bakar ya ja jama'a su gebe, Umar ya ja jama'a su gebe akan wasu kudi ko da naniru suna rabawa ba. Ba ta bayin haka ba. To sai yanzu ne za a zo mu da muke wawa akan kudi, wannan ya ja jama'a su gebe saboda miliyan kaza, wancan ya ja mutane su gebe saboda 100,000 kaza, wa kuma ce ba za a yi da hadisin wa'incan mutane radiyallahu ta'ala anhum ba. Saboda haka su wa'incan mutanen mutane ne waɗanda suke tsantsar abin da yake ransu shine ina sunna za ta ci gaba su ne wanda suka ba da dukiyarsu suka ba da iyayensu suka bar duniya iyayen suka bar gidajen suka bar komai don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Hassan bin Sabit radiyallahu ta'ala ya ce fa inna abi wa walidati wa irdi li irdi muhammadin minkum wiqa'u gaba dai in dai duniya ce da iyayensa da ransa da mutuncinsa yana iya bayarwa don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga su suka rawaito alqur'ani su ne suka karantar da alqur'ani zaid ibn sabir radiyallahu ta'ala lokacin da yake taro alqur'ani sai da ya rasa ya daina bacci ya daina zama ya daina hutu saboda yana cikin tara alqur'ani yace ya duk inda ya samu aya sai ya je gurin sahabbai ya zagaya an samu tawatu cewa eh lallai wannan ya sheda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta Urzatul Akhira wannan ma ya sheda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta Urzatul Akhira sai ya samu mutane da yawa sun sheda sannan tukuna yake rubuta ayan a ciki wannan bayan ya haddace kuma ya rubuta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma yana nan yana zaune akai Urzatul Akhira din amma bai yadda ya dogara da iya haddasa ba da iya kaifin basira fa irin na Zaid ibn Sabit amma bai tsaya a iya haka ba ga haddasa ya san ayan tana na akwakwalwansa ya haddace ya san cewa ya rubuta ayan da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aya ta sauko sai Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira masu rubuta wahayi su rubuta wahayi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su sannan sai ya ce musu da'u ayata kaza fi surati kaza wa fi makani kaza ku sanya aya kaza cikin sura kaza a guri kaza haka suka rinka yi har sai da suka tara Qur'ani gaba daya wata rana lokacin da lam yakuni alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena tasawqu Allah tabaaraka wa ta'ala ya aiko malaika yace wa annabi sallallahu alaihi wasallam ira ubayy ibn ka'ab inji Allah ka ce masa ya rubuta ayar a guri kaza wannan suran ya aje ta a guri kaza ubayy ibn ka'ab annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi maza ya taho daga gida yace Allah ya aiko malaika jibril yanzu yace in ce ubayy ibn ka'ab ya zo ya rubuta wannan sura a guri kaza ubayy ibn ka'ab yace Allahu sammani Allah ya kira sunana aka ce kwarai kuwa sai fashe da kuka da iyaka iyaka Allah ya kira sunanka yanzu ya ce Allah ya ce tahir ai abun da ya ce iyaka Allah ya samu dace saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya aje wa'annan mutane don aiki wa addinin Allah suka kuma yi aiki wa addinin Allah suka rubuto alqur'ani ba tare da son zuciya ba tare da tunanin duniya ba abun da yake girgiza su Allah ya kafe zukatan su domin Allah da kansa yace radiyallahu anhum Allah ya yarda da su to don wani bai yarda da su ba sai ne mutumin da Allah yace radiyallahu anhum والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه الله يتي يا يدرس لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا تيتي وكلا وعد الله الحسنى الله يتانا دامت زباطين سدكر شمس وكلا وعد الله الحسنى malaman tafsiri suka ce Allah ya fassara wa kullun wa'ada Allahu al-husna a suratul anbiya
Allah ta innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Sai suka ce da wannan in kace duk sahabban manzon Allah za su yi da aljanna ba kai kuskure ba. Kuma Allah ya ce la yatawminukum man la yatawminu man minkum man anfaqa min qablin fati wa qatan ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'di wa qatan. Yace wa kullan wa'ada Allahul husna. Sannan sai fassara al-husna yace innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Rasul ne ba su ga wuta. Inji Allah tabaaraka wa ta'ala. To Allah tabaaraka wa ta'ala ya saukar da Al-Qur'ani ya tabbatar da matsayin Al-Qur'ani. Annabi Isa alayhi salam Allah ya ce wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawti. Babu wani daga cikin ahli kitab face zai imani da shi lokacin da zai sauko. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana Annabi Isa alayhi salam zai sauko dab da tashin al-kiyama. Zai sake saukowa hakaman adalan. Yana mai hukunci da adalci kuma yana mai hukunci da shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bai kuma nuna cewa hakan ya rage masa daraja ba. Bali ya daga darajar sa ne. Domin Allah tabaraka wa ta'ala ya daga shi, ya ajiye shi. Ibn Kathir, Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, in kana karanta tafsirin sa a daidai wannan gurin yace al-ana wa huwa hayyun inda Allah. Yanzu dinnan Annabi Isa yana can a raye inda Allah ke a gurin Allah. To ran da kuma Allah yake so ya sauko nan kuma zai sauko. Shine zai sauko ya kashe Dajjal. Zai zo ya sauke ya kashe Dajjal domin Dajjal shine al-Masihul Kazub. Wato Allah Annabi Isa alayhi salam shine al-Masih Rasulullah dan Maryam. Wanda kuma al-Masih an ambaci Dajjal al-Masih saboda zai zagaye duniya a cikin kwana 40 gaba ɗayan ta duk wani birni a duniya sai ya shiga. In ji wasu malamai. Wasu malamai suka ce summi al-Dajjal Masih am ambaci Dajjal Masih li'annahu mamsuhul 'ayn. Saboda idonsa ɗaya a shafe yake kawai. Saboda haka Dajjal zai zo bayan ya gama zagaye duniya wasu munafukai da kafirai za su yi imani da shi. Sai Annabi Isa ya zo sai ya kashe shi. Sai kira mutane zuwa ga bautar Allah shi kadai, kar su hada shi da wani cikin bauta, kuma ya tabbatar musu shi manzon Allah ne, bawan Allah ne, shi ba dan Allah bane. To babu wani daga cikin ahlul kitab a wannan lokacin illa la yu'minanna bihi fa ce zai imani da Annabi Isa alayhi salam a wannan lokaci da zai saki saukowa kenan lokaci na gaba. Babu wani a gurin fa ce daga cikin ahlul kitab illa la yu'minanna bihi fa ce zai imani da shi qabla mautihi kafin mutuwar shi ahlul kitabin ko kuma kafin mutuwar shi Annabi Isa alayhi salam. Amma da mun dace nufi bayan dawowansa na biyu ne wanda zai dabda tashin alkiyama. Dukkan ahlul kitab da suke raye a wannan lokaci za su yi imani da shi gaba ɗayan su. In ji Allah tabaraka wa ta'ala. Har ma in ka duba tafsirin masu tafsiri, in ka duba Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa ahlul kitab zai wayi gari an sare shi da takobi amma kafin a zare ransa sai ya yi imani da Annabi Isa. Wani za ka ga wani hatsari ne zai same shi ko katanga ta faɗo masa ko rufi ya faɗo masa amma kafin a cire ransa sai ya yi imani da Annabi Isa. Saboda Allah ya riga ya faɗa wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Maganar Allah babu ƙarya a ciki, babu kokonto a ciki, babu wani abu wanda ya kamata a yi shakka a cikinta. Abinda kake ganin ba zai yiwu ba, in dai Allah ya ce zai yiwu to wallahi sunansa ya yiwu. Ba za mu zama cewa masu imani na gaskiya ba sai mun sallama wa Al-Qur'ani sau da kafa gaba ɗaya, sannan mu sallama wa maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa, mu san matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi baya ƙarya, baya buƙatar yayi ƙarya. To me yake nema ma a duniya manzon Allah zai yi ƙarya? Allah tabaraka wa ta'ala da kansa, in ka ce manzon Allah bai faɗi daidai ba ka ƙaryata Al-Qur'ani, Allah tabaraka wa ta'ala ne da kansa ya ce wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. To duk abin da ka gani a hadisi ma manzon Allah ya faɗa wahayi ne daga Allah, sai dai wahayi wanda ya fito ta ɓangaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Darajarsa bai kai darajar Al-Qur'ani ba, darajarsa bai ma kai darajar al-hadithul qudsi ba, da al-hadithul qudsi kuma ba su kai darajar Al-Qur'ani ba. Wannan shine Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara. Allah ya yi haka ne don ya tabbatar da martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan da martabar masu imani. Su kuma sahabbai waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in kana neman masu imani na gaskiya, masu son sa, masu riko da amana, masu kiyaye addini, in ka same su kawai shikenan magana ta kare. Ba wanda yake tunanin duniya a cikin su, ba wanda yake yin wani abu wai don ya ci gaba a ci gaban duniya, ko don son zuciyarsa, ko don ya taro wani abu kar talauci ya same shi, ko don ayi wawa ya dauka ya kai gidansa. Mu da muke wawa a ta kafe din masallaci ko leda, komai wawa muke. Kuma ka zo ka ce baka yarda da sahabbai ba, waɗanda suka rinka tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna jure yunwa, suna jure kishirwa, a rasa ruwa, a zo ana raba dibino ɗaya mutum biyu, duk suka jure wannan, suka jure iska, suka jure duhu, suka jure sanyi, suka jure zafi, akan da bin Allah tabaraka wa ta'ala da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yaushe kuma za a zo a ce mu a wannan zamani mu zo mu rena matsayinsu, ko kuma a rena matsayinsu a ce bai za a kawo wani abu a cikin Alkur'ani? Don haka Alkur'ani in za a fassara shi sai a biyo hanyar magabata. Yaya suka fassara? Mabibitin fassarawa in ka samu wata aya ta fassara, yaya za ka gane Alkur'ani bil Kur'an ne? Malamai sun yi bayani, in malamai ne suka yi bayani to shikenan. Amma in dai ba malamai bane suka bayyana haka kawai ka kirkiro da kanka kace tafsirul Qur'an bil Qur'an ne, sai ce kawo dalili. Dalili kuma ba zai yiwu ba sai an koma littattafai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba a samu tafsirul Qur'an bil Qur'an ba, mafi darajar tafsiri shine tafsirin Al-Qur'ani da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ashe kenan Allah ya ba wa manzon Allah daraja mai girma, shi yasa kana wazifatuhu al-bayan. Wazifarsa ita ce isar da saƙo da bayyana wa sahabbai abinda suka kasa ganewa a cikin Alkur'ani. Don haka shi ya san menene Allah yake nufi. Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da shi. Babu wani abu a cikin Alkur'ani face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai abinda Allah yake nufi da shi, sai abinda suka gane da kansu. Wasu ayoyi waɗanda suke kai tsaye kawai dama da an gansu za a iya fassara su. Kamar misali ayoyin kissa ko tarihi, wannan ba wani abu a cikinsu, kai tsaye kawai ga abin da suke faɗa, ba sa buƙatan tawili, ba sa buƙatan wani abu. To don haka wanda duk yace zai bi mutashabihul Qur'an shi kuma zai halakar da kansa. Don haka mutum ya tsaya kawai inda nafsi ya tsaya, da kuma inda malamai suka ce, sannan me suka fassara Al-Qur'ani, ko kuma me sunna suke akan aya kaza, ko kuma akan gurare kaza. Domin man kala fil qur'ani bi ra'ayihi falyatabawwa maqadahu minan nar, wanda duk yace zai fadi abun da ya ga dama da ra'ayinsa cikin Alkur'ani, to ya tanadi gurin zaman sa a wuta, domin shi dan wuta ne. Allah ya kiyaye. Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti, babu wani daga cikin ahli alkitabi face zai imani da annabi Isa alaihi salam kafin mutuwarsa, ko kafin mutuwar shi annabi Isa alaihi salam a bisa kauli wanda yake ingantacciyar riwaya, ko kuma kafin mutuwar shi ahlul kitab a bisa kauli wanda yake ingantacciyar riwaya. Duka wannan sahabbai sun fassara da haka. Amma mafi muhimmancin sabon da muke son mu fahimta shine annabi Isa alayhi salam zai sake saukowa kafin tashin alkiyama. Yana daga cikin alamomin tashin alkiyama saukowarsa. Alamomin tashin alkiyama kuma al-kubra, waɗanda za su faru, zai zo ya kashe dajjal, kuma zai cika ƙasa da adalci da abin hukunci na gari, sannan za a samu ni'ima, sannan za a kira mutane zuwa ga tauhidi, kuma za a yi imani da shi, sannan tukunna ya mutu. Don haka annabi Isa alayhi salam bai mutu ba a yanzu, amma zai mutu a wancan lokacin, zai rasu. Allah tabaraka wa ta'ala zai karbi rayuwarsa ta hanyar mala'ika da ya saba karbar rayukan wanda yake karba. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa yawmal qiyamati, kuma ranar tashin alqiyama yakunu alaihim shahida, zai kasance shaida a kansu, zai ba da shaida akan banu Isra'ila, zai ba da shaida akan ahlul kitab ranar tashin alkiyama shi annabi Isa alaihi salam. Allah ta fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum, saboda zaluntan kai na yahudawa. Allah tabaraka wa ta'ala yace harramna alaihim tayyibatin, muka haramta musu dadadan abubuwa, uhillat lahum, wanda aka halatta musu, saboda zalunci irin nasu su Yahudawa, ƙarshen ta sai kai su ga Allah ya haramta musu abinda da an haramta an halatta musu. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa 'alal ladina hadu harramna kulli dhi dhuf wa min al-baqari wal ghanami harramna 'alayhim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al-hawaya aw ma ikhtalata bi adl zalika jazainahum bi baghyi. Don haka sabaninsu da ketare iyakansu da zaluncinsu da zaluncin kansu da suka yi Allah tabaraka wataala ya haramta musu wasu abubuwa da da halal ne wani sai yawan tambayoyi wani sai ketare iyaka wani sai abunan ta'addanci wani sai fadai duka wannan ya sa an haramta wa banu abunan yahudawa abun da da halal ne gare su yawan kwadayinsu yace abu kaza suke so har sai zamanto abun da yake da halal ne gare su shi yafi a gare su to sai Allah ya ce to tunda ku da kanku kuka ce kaza kuke so to a madadin abu kaza da kuke ci an ba ku kaza din yanzu kuma an haramta wannan haka Allah tabaraka wataala ya tafi da shi saboda tsananin taurin kai irin nasu Allah tabaraka wataala ya ce an haramta musu sannan kuma wa bi saddihim an sabilillahi kaseera da kuma yawan tsarewansu ga tafarkin Allah babu wanda yake kokarin kauda mutane daga gaskiya zuwa ga fata irin bayahude kuma bayahude shi da yaudara yake bacar da mutane zaka shi yasa sai kaga mutum wani sa'i bayahude yakan yaudari mutane da kudi ne sai a turo kudi a turo kudi a turo kudi sai hankalinku gaba ɗaya yayi kan kudi din kun gama wawa kun gama rubi wajen kudin da sauransu sai a turo wasu abubuwa sai abinda muke so ku yi kenan shi yasa wannan kudin da kuka ci dama na wannan aikin ne karshen ta in kuka yi wasa sai ku zo kuna rusa addinin ku da kanku karshen ta in kuka yi wasa sai ku zo kuna rusa tarbiyyar addinin ku da kanku karshen ta in kuka yi wasa sai ku zo ku mika ƴaƴan ku da kanku wanda kuka haife su a cikin musulunci kuka rene su a cikin musulunci sai a ba ku kuɗi a juya hankalin ku tunanin ku ya zama wani abu sai ka tura ɗanka da kanka ka ba da shi saboda ka ci kuɗi ba wai ka ba da shi ka ce a ɗauran a tuyuwa tarbiyyar ka an sai ta an gama da ita sai zamanto masu juya shi yanzu su ne ba kai ba kai kuwa dama an karantar da kai alqur'ani ka koya masa tarbiya irin ta an karantar da kai sunna ka koya masa ka koye ta ka zo kuma an hada ka da abun duniya shikenan ka juye in ba haka ba ya za a yi a wayi gari wani ya zo ya tara mutane ya ce zai gaya muku abin da za ku yi wa'azi a kansa waɗanda suka san alqur'ani suka san sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya zo a zanzare da kwatinsa daga wata ƙasa ko daga wani gari ko daga wani ɓangare na ƙasa a raba a ɗauke ku a tibi a yi bayani sannan zai karanta takarda ƙasida yana gaya muku yadda za a yi wa'azi kai da ka karanta alqur'ani ne ake koyawa yadda za ka yi wa'azi kai da ka karanta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen masu wa'azi wanda yafi kowa iya wa'azi ka karanta tarihinsa ka karanta abin da ya yi da maganarsa da sa rigarsa da tafiyarsa duk ka sani wani ya zo shi ne zai koya ma wa'azi sai a turo muku kuɗi a tura ma sako a ce muna so a faɗa a mimbari saboda mutane su fahimta in ba ku bane kuka faɗa malam ba za a fahimta ba to a sa mutane a zauna lafiya sannan kuma a gaya wa mutane a mimbari yanzu sakon mimbarin sai an gaya wa mutane abin da za su faɗa a mimbari ai baka cancanci ka zama liman baki ai tunda ka cancanci ka zama liman wakilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ayi yaudara a kan mimbari ko kuma wani ne zai gaya ma abin da za ka faɗa a kan mimbari ya zo mana ya yi huduba ba shi kenan ba sai ya yi huduba ya faɗi abin da ake so a faɗa in ya gama shi kenan kuma sai ka ci gaba da huduba irin ta wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yi ta jawo hankalin mutane zuwa ga lahira da jawo hankalin mutane zuwa ga addinin Allah kullum a kan mimbari a kan sake amma wani ya gaya ma saboda haka sako ya zo sai a fara faɗansa ma ko kuma ana tsakiyar huduba a tsayar a faɗi sakon wasu mutane kawai wanda kuma ƙarshen ta zaka samu rusa addini ne to irin wannan ya kamata a mai da hankali a mai da hankali a kansu duk wani mutum da yace zai kawo sako iya so a faɗa a mimbari a lura da shi in gaskiya ya zo da shi da ayoyi da hadisai shikenan sai a faɗa a kan mimbari ya tunatar ya yi kyau amma wata yaudara da wani tsari na duniya da wasu mutane suka zauna wani yana tusa sau nawa ya ana wannan mitin din da shi ya cika ciki da wancan ya ci ciki da wancan kai kullum kana ini da alwala wai shine zai gaya ma abin da zaka faɗa a mimbari ka kwana ba kai bacci ba wani sa'i kana nazarin ayan alqur'ani kana nazarin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani yana can kawai yana kwance shin ya ci in yayi mika watakila ma ba a gidan zai je kwance ba a gidan wani guri ne sannan kuma shine zai gaya ma abin da za a yi a mimbari wai don kai malami to duk lokacin da aka kawo sako na da faɗa a mimbari ya kamata malaman addinin musulunci su fahimci me ake nufi su yi nazari
in an kawo wani abu a rubuce ana so a shigar da su cikin islamiyya ko a shigar da su cikin makarantunmu mu zauna mu yi nazari a ga cewa wannan menene ake nufi ba kai za ka koya mana abin da za mu koyar a islamiyya abin da za ku koyar a islamiyya ai islamiyya sunan abu tunda aka ce islamiyya mu kuma aka ce mu masu karantar da addinin musulunci kuma kai kuma daban ka zo ka ce kuma ka gaya mana abin da za ku koyar a addinin musulunci wannan ba haka bane ba adalci bane tilka idan kismatun riza kai wuce gona da iri ka tsaya kawai a inda aka tsaya da shi yasa kai ma karka shiga nasu yau idan ka ce kai yanzu gurin mimbarinka ko kuma gurin karantarwanka akwai gugan zana na siyasa ko kuma magana siyasa irin wannan siyasa da ake yi ta PDP da CPC da ANPP da makamantansu irin siyasosinmu na Najeriya sai muka zo ni ba dan siyasa ba sai na ce zan yi magana akan siyasa a gurin da ake saurare ko mimbari ko karantarwa ko gurin ta'alimi to sai ka ji abun bambara kai yaron ni ba dan siyasa bane ko ba irin wannan siyasar na iya ba to so don haka in ana bukatar maganar siyasa sai a zo a sa mimbarin siyasa kuma a dauko kwararre dan siyasa ya yi wa mutane bayani don za su fahimta amma ni almajiranci ne na iya in an zo nan kawai a ji maganar almajiranci in an je duk wani mimbari na musulunci a ji maganar almajiranci Allah ya ce manzo ya ce sallallahu alaihi wasallam maganar siyasa domin in ka ce za ka shigo maganar CPC da PDP da ANPP da sauransu taron gurin fa akwai dan CPC akwai dan PDP akwai dan ANPP ba yadda za a yi ka gamsar da dan PDP in kana magana akan CPC ba yadda za a yi ka gamsar da dan CPC in kana magana akan PDP ba da za a yi gamsar da dan ANPP in kana magana akan ni sauran jami'an mun san su ba ina ga wayannan uku su suka fi shahara to shi yasa in mimbari ne wanda ake maganan wakiltar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'innan ba gurin su bane domin duk abin da zaka faɗa a gurin ba zaka burge wani ba to shi yana ga kawai ba kai masa adalci ba amma in kace qala Allah qala Rasulullah in dai musulmi ne ya zo masallaci wallahi ya san ka masa adalci to mimbari gurin qala Allah qala Rasulullah in Allah ya baka almajiranci malari ke almajirancin nan da shi zaka samu izza da shi zaka daukaka in kace zaka gudu ka zama siyasance ko kuma almajirance a siyasance sai zama matsala ba za ka zama almajirin cikakke ba sai almajirin su rinka ganin kaman ka fita daga cikin su ba za ka zama cikakken dan siyasa ba domin yan siyasan ba za su karbe ka ba in ka zai da kai a raga wata wannan ustaz suna wa izgiri in ka dawo nan kuma sai ya ce a garan magallau duk gaba da sai ka zama to kana tsakani don haka in Allah ya baka almajiranci rike almajirancinka su da suke siyasa su rike siyasar su iya amma ka ga mutu me Allah yake me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a tsarin mulki ga yadda yake wane ne wanda zai ci wane ne wanda zai yi me za a yi da sauransu kai wannan kai dai abin da yake sako gare ka Allah tabaraka wataala ya ce kaza shari'ar musulunci ta ce kaza almajiranci nan kuma kai alfahari da shi domin shine hanyar da Allah ya dora ka akai kuma ita ce yake so kai wani kuma aka ba shi dawan ya daina mulki shi kuma yayi alfahari da wannan in ya bi Allah cikin mulkin sa zai samu kira a gaban Allah in ka bi Allah cikin almajirancinka zaka samu kira a gaban Allah za ku iya hada kai da mai mulki in yana son gaskiya ya bi qala Allah da ka fada ko ya zo gunka ko bai zo gunka ba ko ta hanyar kasa in ya bi sai zai aiki da wannan abu in yayi aiki da wannan abu kai kuma kai aiki da almajirancinka saboda kai ka fada shi kuma ya ji wa'azin ya je yayi aiki da shi shikenan sai kaga an taimaki addinin musulunci baka shiga nasa ba bai shigo naka ba saboda haka a daina yaudaran juna a daina karaskiya ana shiga wani irin hali a ji ana zubar da mutuncin addinin musulunci addinin musulunci sunansa addinin musulunci almajiri almajiri ɗalibin ilimi ɗalibin ilimi mu almajirai ne akwai kuma malamai saboda haka malamai malamai ne Allah ya ba su malinta babu wani abu da ya kai shi daraja sai su rike ta gam in ko wani ya yi yaudara aka raba kafan mutum aka ja kafarsa sai kaga an sa shi a wani irin hali saboda haka malami shi yafi kowa hikima in ya rike ilimi walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahu in malamai suka rike ilimi ko ma'abuta ilimi suka rike ilimi suka kula da shi ilimi shi kuma zai kula da su ba sai ka tsaya kana kula da kanka ba ilimin ne zai kula da kai ya baka kwaba saboda kai ma ka rike shi daga ciki saboda haka arziki yana hannun Allah a kullum muna maimaita wannan abu a san wannan kar a yi gaggawa a rike tafarki na gaskiya mu yi imani da gaskiya mu rike alqur'ani riko na gaskiya mu yi imani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu rike ta rikewa riko na gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala yace wa bisaddihim an sabilillahi kaseera saboda tafarkin Allah da suke tsarewa kowa sai sun nemi yaudarar sa
yahudu ba, kowa sai sun nemi yaudararsa, ba wanda yake mai tsananin yaudara ya kau da kai daga kan addini irin ba yahudi kai shi ba yahudi hatta kristocin yaudaran su yake yi shi inda ai addini abotawa Allah ne shi baya su a ce abotawa Allah ana amfani da littafin da Allah ya saukar shi baya su saboda kristocin ma bai damu da su ba shi yasa Allah tabaraka ta'ala ce la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahuda walladhina ashraku amma wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara saboda haka ba yahude shi ba nasaran ma bai damu da shi in dai wai abotawa Allah ne bisa tsarin da Allah yake to shi baya son wannan saboda haka su ma nasarawan yaudaran su yake balle ko musulmai wanda suka rike manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhdihim ar-riba wa qadinuhu anhu wa aklihim amwal an-nas bil baqil wa anna insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu gobe zamu fassara shi tana da magana wanda yake na tsare tsaren yahudu cikin riba Allah ya kiyaye wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala in muna raye gobe zamu ci gaba daga inda muka tsaya
salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala kafin wannan tambayan jiya abuna mai girma dini ya yi mana wani observation ko tsokaci akan abin da muka fada cewa after the AD din nan da ake rubutawa bayan kwanakin wata na Gregorian calendar mun ce after the to abuna ni da kafin na ce after the na samu kristoci wanda suka tabbatar mun after the ake nufi to ashe ce shi bayan dogon bincike sun gano cewa anno domini ake nufi wai the year of my lord shine ma'anar sai ce abun nan latin kalma ne ba ma abun nan kalma ce ta turanci ba saboda haka wannan a din anno sannan d din kuma domini saboda haka ma'anarsa kuma a turance shine the year of my lord kaga in the year of my lord shekaran ubangijin sa kaga ya mafi after the din kusan saboda haka dai ala ayi halin duka biyu gaba ɗaya bai dace ba ma'ana dai AD din kawai ba sai an yi amfani da shi to abuna ma'anan AD din kenan kamar yadda shi ya bayyana a ilmance wallahu ta'ala alam sannan tambayar mai tambaya kuma ya ce maganan idan iyali in akwai uzuri malamai sun yi bayani malamai sun tabbatar da cewa in mace likitoci suka tabbatar da cewa in ta ɗau ciki a yanzu za a rasa ko za a samu rashin lafiya ga wanda take shayarwa ko kuma za a samu rashin lafiya ko za a rasa ita uwar kanta ko da zamanto za a rasa ta ko kuma za a samu rashin lafiya gare ta wanda yake na ban tsoro ko kuma dan da ake shayarwa ko yadda ake shayarwa za ta samu rashin lafiya ko za a rasa ta in an bar matar ta samu ciki a yanzu. Malamai suka ce wannan lokacin ya halatta mijin ya sanya abu ne yayi azalo, mana zai iya yin abu ne sanya tazara tsakanin aihuwa, mana ta dau lokaci, wannan ana yin sa tun kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Larabawa suna yi sannan farkon zuwan musulunci an tabbatar da wannan, a musulunci ya tabbata cewa za a iya yi in akwai irin wannan larura. Amma malamai suka ce da zarar laruran ta gushe to bai halatta ba ga mutum ya hana iyalinsa samun ciki. Abinda ake so kawai shine mutum yayi addu'a lokacin da yake bukatan ko kuma yake kusantuwa zuwa ga iyalinsa, lokacin da zai kusanci iyalinsa yayi addu'a domin in Allah ya sanya zuriya a ciki kawai Allah ya bashi kariya daga sharrin shaitan. Abinda ake so kenan. Saboda haka ya halatta in akwai larura ta rashin lafiya ne wanda za a iya yin tazara din. Amma da zaran laruran ya gushe, misali in an ce don saboda abin da suke shayarwa ne, to da zaran an yaye shi shikenan bai kamata su ringa amfani da damar wannan tazara din ba. In kuma da zaran abu nan ita ce aka ga cewa yanayi ya kai yanzu kam za ta iya samun lafiya ko kuma ba za ta samu matsala na rashin lafiya ba ko da ta samu juna, to shikenan za a iya abu nan, za a iya barin wannan tazara din. Wasu malamai sun ce a'a, mutum ya samu damar ya sanya tazara ko da babu wannan uzurin na wani lokaci, musamman in akwai ake babu wani dalili. Suka ce babu wani dalili da zai sa a sanya tazara na wani lokaci na rashin haifan zuriya, matukar babu wani uzuri. Wannan shine abin da malamai suka tabbatar. Wallahu ta'ala a'lam. Wanda suka halarci lecture da aka gabatar jiya an yi bayani irin waɗannan sosai da kuma gamsassun bayanai akan haka. Jin kasa irin wannan yana da muhimmanci wajen ansa wannan tambaya ko kuma ƙarin bayani akan haka. Sannan abunan ma'ana samun kasa ɗin lecture jiya yana da muhimmanci domin ƙara warwarewa ga wannan tambaya. Sannan kuma cewa miji ya ce wa mata yana mata tahaddi ko yana mata abunan kashedi cewa wai kar ta sake aiguwa, ya kamata ne shi kar ya sake aiguwa ba ita ba, sai ya je shi ya sha maganin rashin haihuwa. Amma ya zai ce kar ta sake haihuwa kuma ya kusance ta samu juna kuma ita ce da laifi, ai shi ne da laifi, shi ne da laifi, in dai laifi ne hakan ne. Saboda haka sai ya je a fiɗe shi, idan aka fiɗe shi zai zama to kawai ba ruwansa da aiguwa, ba ma ba ruwansa ma da mata ne, ba ruwansa ma da mata. Amma muddin mata Allah ya halicci halitta na ɗa ko ɗa a cikin cikinta, ta ji tsoron Allah kar ta bi umarnin mijinta a wannan, domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq. Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mijinta daraja, ya fi mijinta komai, kuma shi ya halicci mijinta. Saboda haka ya ce kar ku yadda ku kashe ƴaƴanku don tsoron talauci. To Allah ya ce kar ki kashe, saboda haka kar ta kashe. Mu ma muna maimaitawa kar ta kashe, wannan mijin bai kamata a bi umarninsa ba, wannan gurin ba shi da ikon a bi umarninsa. Ciki ya riga ya shiga, kuma shi ne ya mata ciki, kuma an yi musu aure tsakaninsu. Saboda haka ba shi da alhurman ya ce ta zubar da ciki. In baya so ta ɗau ciki sai dai ya feɗe kansa ya daina zuba mata ciki. Saboda haka wannan shi ne abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kar a zubar da ciki, kuma kar a kashe yara. Saboda haka bai dace ba, wataƙila ɗan da za ki haifa ya fi shi daraja, shi wannan bai san hanyar alqur'ani bane yasa yake fadin wannan magana ne bai san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane yasa yake fadin wannan magana ne in ko da ya sani ba zai fadi wannan magana ba za a yi tsammanin cewa mutumin kware zai yi irin wannan maganganu ba yayi wa matarsa kashedin cewa kar ta aiki kuma har yanzu karo na biyu shine mata sun fi jurewa da hakuri da jajircewa a gidajen irin waɗanda suke musu walakanci irin wannan matar da ta samu mijin da zai rinka dura mata ashar yana zabje ta da mari yana dukanta ta fi hakuri ka ji ta yi shiru a gida kamar yadda jiya an faɗa wurin lecture musamman in akwai ɗan ni'ima a gida amma duk mijin da zai zamanto qala Allahu qala Rasulullah ne yana lallaba ta yana mata abun da shari'ar musulunci ta ce an ce ku lallaba su ko abun nan to shikenan kawai wasu matan sai su zamanto kangararru kuma sannan wasu in aka yi rashin sa'a dangin su waye su zamanto haka dangin su sai kaga suna goyon bayan su ai shi ustaz kaza kaza jakkai abun nan kada inda yaran mata din suna da yawa yadda ko kanwarta a wani gida za ka samu ana tsirkanta a doke ta ba za a ji ba amma ya kai kanwa ko gida ko ya gidan ustaz shi da ya dan yi kuskure kadan ba duga ba zaki to sai an gama gari da yawo ana fada amma can kuma an doko yadda an dawo ta an dawo da ita gida a jina-jina amma ba wanda zai magana a gida amma ustaz kuma kuskure kadan zai ba ma kuskurensa bane kila amma sai a zo ana tayatawa a gari saboda mai saboda al'umma yawanci ba a son gaskiya sau da aka su ma mata sun fi son su jurewa gidan da za a zo ana mata yanzu aiwa mace barazana da cewa kanta aiwa kuma wai har ta samu cikin kuma shi ne yanzu ba ci a wani abin kunya ne ma yanzu yana wannan magana saboda haka a ji tsoron Allah a gyara mata su yi gaskiya a inda suke yawanci mata suna jurewa akwai wani bawan Allah ya ce wallahi da ya je gidan wani bawan Allah sai da ya razana ya ce duk maganar da zai yi wa matar sai ya ce mata yar abu kaza sai ya dura mata shi ta shiki mana kaza mana yar kaza kaza me yasa baki kaza ba yar kaza kaza me yasa kika shiga kaza yar kaza yace wallahi sai da rasa yace kuma babban mutum ne yana da alaka da Paul babban mutum ne domin yana fitowa daga gidan sa yana sokowa daga gidan sama yace suna sokowa daga gidan sama wannan mutumin duk inda ya wulga kanewa ake yi abunan sojoji babban mutum ne sosai ma a masu alakan Paul yace suna tafiya sai ce masa kaji tsoron Allah yaya zaka rinka yi wa matarka wannan shi wannan dan wane daga cikin daliban ilimi me yasa zaka rinka yi wa matar sai ce to ai ita din ne mallam yar dan masu amma ya ta kaga wannan mata suna jurewa irin wannan abu har saboda ya saba a gaban malamin ma ana masa nasiha sai ce ita din makala saboda haka irin wannan abubuwa gaskiya wannan ya zamanto da yawa zaka ga mata suna jure irin wannan abu wanda zai gwaggwabe su yayi musu abun da ba daidai ba shine sai hakuri a kan saka maza su ji tsoron Allah cikin mata su ji tsoron Allah cikin maza Allah ya kiyaye wallahi ta'ala a'lam wanda duk aka ce ya ba da maganin zubar da ciki wannan ina nufin a tambayar baya da ta gabata wanda duk wannan wanda aka rubuto cewa ya ba da maganin zubar da ciki shi ma ji tsoron Allah kare bayar bai dace ba ya taimaka wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan duk wani abu na ƙetare iyaka karka ba da taimako ko gudunmawa akan duk abin da zaka ba da gudunmawa ya zamanto alkhairi ne da kuma abin da zai zamanto tsoron Allah amma wannan tambaya ta bayan yawanci ni ban gane rayuwar mutum yanzu nan ba maganin zina an yi zina wa har kalmar tana so ta zama mun saba da ita kullum kawai sai abu nan wannan abun yayi yawa gaskiya wannan ya turo an yi kaza wannan ya rubuto da kansa yana cewa yayi fatikanci wannan tambayar na gaba ban je da ita gida ba malamin su wannan tambayar ba ni na kawo ta ba tana cikin wannan kawo ta wallo oke ta ba ta ki subhanallah wannan da na ga wannan gaskiya ba za a dawo da ita ba akwai tambayoyi da yawa sun wannan ai yawan jin wannan abu ma yara kuna zuwa da yara kanana ba ma su su ringa jin wannan kalmomin yara kanana suna jin wannan kalmomin ba kalmomin wasa bane ya mutane nan su ringa rubuta wannan abu ba an yi kaza an yi kaza ana ta ambaton wannan alfasha har mu rena Allah ba kuna so sama masallaci ya fado akan mu wannan wani irin abu ne kullun kawai ta rubuto wannan yace kaza wannan wannan irin maganganu ne wannan wani irin lalacewa muka kai ne wai wani irin lalacewa al'umma take ciki ne a yanzu wannan wani irin yanayi ne wannan wani irin rayuwa ce kullun ana cikin bayan wani abu ba a zamanin da kullun yanzu wannan hacci ne aikin mu yanzu rayuwar mu kenan gaba daya ko ina kawai ya zama ruwan dare ko ina ana shashanci duk takardar da ka daga a ai shi yayi kaza a yayi fasikanci da kaza a yana neman aure kaza yana ne wai yanzu ba hakuri akan mata imani ya daina tsaye da mutane akan mata ko sai dan al'auran sai ya shiga cikin haramu ana ta damu mutane ga TV ana sawa yara da mata a cikin gidaje kawai su rinka jin irin wannan abubuwa wannan bai kamata ba wannan rusa tarbiya ne muna ƙara kusato da abun zuwa ga mutane kenan saboda haka irin wannan abubuwan duk a daina karanta su a daina kawo su tambayoyi da yawa mun ki mu dawo da su duk tambayar da muka yi kawai abu kaza tambayoyi da yawa wasu kare za ka ga suna ta magiya wai don Allah a karanta masa tambayar da me yasa me yasa za ka karanta me yasa za ka rinka ce mutane don Allah a karanta masa tambayar ka je kawai ka samu malami a unguwanku mana ka tambaye shi kawai dole ne sai an karanta Allah su ga ka je ka samu malami a unguwan kana tsoron Allah kana jin abu ya dame ka da gaske kake je ka samu malami a unguwan ya ka tambaye shi ga matsalan ka ya gaya ma bayani shikenan ba sai an zo ana ta karanta wai su abubuwa na hayaniya da bata al'umma da lalace tarbiyya a cikin gaban lasu ga ba karanta tambayoyi mun kusa mu daina shi gaskiya yawa ai karatu kawai a tashi dole ne karanta tambayoyi a rinka kawo maganganu irin wa'innan Allah kiyaye sallar abuna itikafi malamai sun yi sabani cikin haka lalle daga da yawa daga cikin malamai magabata akwai wanda suka ce kawai in za a yi itikafi sai an yi kwana goma shine dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine kawai ka'idar cikin itikafi ko kuma yin itikafi sai an yi kwana goma akwai malamai da suka faɗi haka amma sashin malamai suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kwana goma kuma akwai shekarar da ya yi ta ƙarshe ya yi kwana 20 wannan ke nuna za a iya ƙarawa da ragewa amma mafi dacewa da sunnarsa da ya yi wanzu a kanta shine kwana 10 kuma ya fi yin itikafi a goman ƙarshe na ramadan a goman ƙarshe na ramadan ake samu yake itikafi don wanda ya samu ikon zai iya zama a masallaci na kwana 10 shi ya fi dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi cikakken itikafi kenan amma wanda ba zai iya ba kuma ibadar itikafi tana nan yana sha'awan yayi to ya halatta gare shi yayi abin da zai iya yi to me aqallul itikaf aqallu muddatul itikaf nan ma sun sabani in mutun yana so yayi kadan to nawa ne mafi karancin sa imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala ya ce bai da wani karanci yace duk wanda ya shiga masallaci da niyyar itikafi ya zauna a wannan kwanaki din yana da niyyar itikafi ya zauna yayi wasu awoyi ko da bai kwana a masallacin ba ya tashi ya fita shi a ganin sai na ganin yayi itikafi amma wannan kauli imam abu hanifa rahimahullahu ta'ala ya ce akan amma imam malik rahimahullahu ta'ala ya ce aqallul itikaf shine al yawm wa layla wato a samu ini in misali mutum ya shiga tun daga sallar asuba to ya ini har rana ta fadi sannan ya wayi gari bayan sallar asuban gobe sai ya fita shine dare da inin sa in kuma ya shiga da magariba ne to zai zo ya shiga kafin rana ta fadi ya shiga rana ta fadi masa yana cikin masallaci ya kashe wannan daren har ayi sallar asuba da shi gobe in rana ta fadi sai ya fita ya gama itikafi wasu malamai sun ce kallon itikaf kwana uku ne sai an yi ini uku da dalalin su amma wannan malamai suka ce babu dalilin tabbatar da haka amma dukkan su istihada suka yi istihadi ne amma an ce mafi abinda jumhur suka tabi shine ijtihadin Imam Malik rahimahullahu ta'ala cewa ini da daranta wannan suka ce lalle yayi kyau daya daga cikin malamai sun tafi akan ijtihadi na Imam Malik rahimahullahu ta'ala saboda haka wannan shine aqallul i'tikaf ini da daranta wallahu ta'ala ala saboda haka za a iya yin i'tikafi ba dole sai guda 10 gaba ɗaya ba kamar yadda ba dole sai a masallacin harami ba akwai daga cikin malamai da suke cewa dole sai a masallacin harami ne ma ake i'tikafi ko Makka ko Madina to ya halatta a kowane masallaci amma in mutum ya san cewa juma'a za ta rike shi to ana so a yi a masallacin juma'a in mutum ya san cewa kwana 10 zai yi ko kuma kwanaki 7 ko kwanakin da juma'a za ta shigo to sai yi shi a masallacin juma'a amma ya halatta zai yi a kowane masallaci da aka ce masallaci ne ana sallah khamsu salawat a ciki ya halatta mutum zai yi wannan shine maganar jumhurin malamai wallahu ta'ala yawa sai ko maganar sallar isha gaskiya wannan magana yana da muhimmanci musamman in azumi ya shigo sai ga mutane wai suna sauri don su yi tarawihi wani sai kaji ma ya ce bari ya yi tarawihi ya huta ina maganar hutawa ai ba dole bane yin tarawihi in mutum garin ya yi tarawihi sai ya bar sallar isha bai yi ta akan lokaci ba bai da sallar isha kaga maganar tarawihi shi wannan ba wani abu bane in an kwatanta da sallar isha sallar isha wajibi ne sai lokacin ta yayi to haka mutane su kula da lokacin sallar isha idan sai kaga yawanci daga an abuna an sha ruwa daga an ga yuhu kaman duhu ya zo zai fara shikenan kawai sai kaga an ce kira wannan sallar dan mu tarawihi mu gama da wuri shikenan dama kafin a kira sallar liman yana tsaye jira kawai yake ana gama kiran sallar sai wuce gaba sai kaji kawai ana cewa kari ga mace sallah kafin ladani yayi addu'a ma Allahumma hatta addu'a Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma inna da aka sunnanta wallahi wani sai kafin a gama ta ake fara ta da ikama kawai ana sauri kuma ya shiga alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim da sauri a addini ana so kai shi kyautataccen abu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai raka'a biyu ko hudu masu kyau bisa tsari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kai raka'a dubu wanda babu nitsuwa a cikin su domin nitsuwa farilla ne a cikin sallah wani sai in kana bin mutum abunan limaminka yana cewa Allahu akbar kama guya kafin ka gama kama guya kace subhana rabbiyal azim sau daya sai ka ji cewa sami Allahu liman hamida kai sai ka ga sai ka rasa me za ka yi ya kamata a rinka yin abuna a lura da wannan kuma a lura da lokaci gaskiya dole sai lokacin isha ta yi a sallace kar mu yi tsammanin cewa raka'o'i 10 din nan da zamu yi shikenan sun sa mu rage lokacin sallar isha a dole sai shafaki din nan ya buya lokaci ya tabbata lokacin ne malamai suna fifita a kalandar nan da take nan wacce timing committee ina ga wanda ake da wacce take amfani da maganar lokaci na Abuja sannan ta bayyana sauran na jihohi wasu su rage wasu su kara din nan ita wannan throughout shekara kullun tana nan amma daga azumi ya zo sai ga wani ya je ya dan yi paper guda ya bayyana muku wai ga lokacin suhur ga lokacin sallah ga sauransu gaya wata aka yi a zama suka yi menene suka tun da can ai ba tsawon shekara kana yin wannan aikin ba kawai daga ramadan shi kenan to wajen kalandar dai malamai da yawa suna fifita maganar lokacin ta wani sai suka ce ko za a samu kuskure yawanci baya wuce minti biyu minti uku yawanci suka ce masana ilimi din to saboda haka wannan ina ga za a iya dogaro da ita isha a yanzu ina ga sai wajen da 35 fa take shiga 7 da 35 take shiga kaga bai kamata ba a ce kawai 7 da kwata ka ji mutane suna sallar isha gaskiya bai kamata ba in kai sallah fa ko raka'a ɗaya kai kafin lokacin ya shiga kafin kai sauran raka'a uku sai lokacin ya shiga waccar ɗayan da kai a wajen lokaci ta rusa sallar gaba ɗaya balle gaba ɗaya sallan kai ta a wajen lokaci Allah baya son ta lokaci sai da aka aiko mala'ika Jibrilu ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon lokaci ya nuna masa ƙarshen lokaci sannan ya gaya masa adadin raka'o'i kana rage raka'a ɗaya yanzu da mutum zai zo sallar isha sai ya raka'a biyar don ya burge Allah Allah baya son sallar ko ya raka'a shida yace yau ina jin lafiya ina jin karfin jiki na raka'a shida zan yi don Allah ya ji dadi Allah ba ruwansa da sallah to haka kuma in ka zo lokaci bai yi ba akan kai sallah lokaci bai yi ba wanda ka kwanta kai ta bacci lokacin ta ya wuce ka biya ya ci sauki domin Allah yana karba in kana da uzuri kuma in gaje ga man Allah sai ka san inda zaku kare Allah ya kiyaye mu ma'ana ina nufin kai ka san inda zaka fada Allah tabaraka wa ta'ala dai yana karba uzurin bayi dake shi rahimun ne amma in fa kafin lokaci ya kure ne ai kafin lokaci ya shiga ne Allah baya son ka ba
ko da kai sabanin shari'a ne saboda ka alura da wannan gaskiya a tabbatar lokaci ya shiga sannan ake yin sallah ne Allah ya taimake mu Allah ya samu dace wallahi a'ala yawanci in mutum ya ce inni uhibbuka billah sunna billah sunna shine ahabbaka allah alladhi ahbabtani bi wa as'alu allah alazim rabbul arshil azim an yajma'ana bi hadha alhubbi fi dari karamati fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir yawanci an yi ta karanta tambayoyi a baya da irin wannan suke saddara abunan ma takaddan nasu sai dai ina mantawa kamar gama abunan amma dai sunna wannan shine abin da ta tabbatar dukan su gaba daya insha Allah ta'ala ina fatan Allah ya sa su shiga cikin wannan wannan malamai sun yi magana a ciki idan mutum ya duba tafsirin Ibn Kathir shin imani ne na cewa sun zama mu'minai ko kuma a imani ne wanda kawai za su yi shi wanda bai da amfani a wannan lokacin amma dai mafi kauli a cikin Ibn Kathir an duba har yanzu ya ce mafi kauli da dacewa shine imani ne na gaskiya imani ne na gaskiya ai Allah ma ya ambace su da imani illa la yu'minan nabiyyi qabla mauti za su yi imani da shi duk abin da Allah ya ambace shi to ana tabbatar da shi ko a bisa zahirin sa aka dauka to imani ne za su da haka imani ne na gaskiya wannan shine kauli da malamai suka tabbatar wallahu ta'ala a'lam ayo wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida kuma ranar tashin alkiyama zai kasance shaida akan su wannan shine idan aka ce a kaulin farkon mana kaulin cewa imani ne wanda kawai su dai za su bi ne kawai bi ne kawai to yakunu alaihim shahida cewa zai zama yana bada shaida akan su ne cewa su ba mu'minin kwarai ba wannan shine abunda tashin malamai suka tabbatar ina duba tafsirai lallai sun ambaci haka wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida ko kuma wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida amma Allah tabaraka wa ta'ala malamai suka ce Allah zai karbi uzurin su a karkashin wanda ma suka ce Allah tabaraka wa ta'ala yana karban uzurin mai uzuri ranar tashin alkiyama mafi yawa sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ga daman azabtar da shi don haka za Allah ya ambace su da kalmar imani suka ce don haka za su iya zama mu'mini wannan shine kaulin da tashin malamai suka rajjaha a cikin littafin tafsirin anduba amma tashin malamai sun ce imani ne wanda yake ba abun nan ba sannan zai zama to shi ma da kansa zai ce imani ne ba na gaskiya ba shi yasa wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida wallahu ta'ala a'lam na'am jazakumullahu khaira
Thank you.
dukkan wayannan bayin Allah da suka rubuto da wacce take magana akan dan uwanci muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da shi ya shiryar da mu baki daya Allah ya sa ya zamanto mai tunani akan muhimmancin haƙi na iyaye musamman mahaifiya Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya gane ya koma zuwa ga mata hidima da kuma ihsani gare ta kafin su rabu in su rabu zai zamanto yayi asara yayi nadama duniya da lahira in bai tuba ba Allah ya kiyaye sannan wanda suka suke neman abunan karbuwa ko kuma admission na manya-manyan bangare na karatu kamar misali masu neman magister ko masters ko PhD muna fatan Allah ya ba su nasara Allah ya sa su dace kuma Allah ya sa a samu ikon yi wanda shi kuma yana karatu kuma ga ba su suka Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi ikon biyan wannan ba su suka Allah kuma ya sa ya gama karatu lafiya duk abin da zai samu na tallafi daga wani abu da zai ko kuma budi daga Allah tabaraka wa ta'ala wanda zai taimake shi biya ba shi Allah ya ba shi iko kuma wasu bayin Allah da suka ce su ma a sa su a addu'a wajen guraren ayyukansu da tsare-tsare da za a yi suna fatan a yi taya su addu'a Allah ya sa su ga alkhairi a cikin abin da za a yi sannan kar su ga wani abu da zai munanta musu a cikin zukatansu muna fatan Allah ya sa haka Allah ya sa a dace sannan wanda suka turo abunan rashin lafiya da wanda yake Esther bugun aljini Allah tabaraka wa ta'ala ya ba ta lafiya nasallahu alazim rabbul arshil azim an yashfiha Allah ya ba ta lafiya ya saukake mata da wanda suke abunan jinya nau'o'i daban-daban da wanda suke neman admission a kowane bangare da wanda suke shirin jarrabawa ko kuma neman cin nasaran jarrabawa Allah tabaraka wa ta'ala ya taimaki kowa dukan mu gaba ɗaya kowa da irin bukatar da yake da ita ta alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu masu neman komai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mu sanin bukatunmu Allah tabaraka wa ta'ala ya tsaya mana akan wannan bukatu ya ba mu ikon samun nasara akan su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله يغفر تامنا ياتي من أنت ويا يوم أولنا رانا من البركة دمود إيا يوم دكا كنوم الله تبارك وتعالى يغفر تامنا ياتي مسو يفصح مسو من قبر برنس ينور مسو وانا إيا ينسي رأي الله يساسي بها ستامكي كوني إنساني غليس إن رأيوان ستازو كالشي دمود إيا يدين غبادي الله يكرق رأيو المسكين إيماني الله يحدى مود سجدان الجنة الفردوس duriyar mu da iyalan mu Allah ya sa su Allah ya hada su da mu cikin aljannar firdaus Allah ya shiryar da su ya azurta mu da su haddan alqur'ani mai karfi da kuma riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riko na gaskiya Allah ya ba mu ikon aiki da alqur'ani da abin da yake cikin sa wannan haduwa ta mu Allah ya sa haduwa ce wanda Allah ya mata rahama Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah ya sa mu tashi babu wani sauran zunubi tattare da mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon me da haƙoƙin jama'a in akwai haƙoƙin su akan mu abunda ya zamanto na haƙin wani wanda bamu iya biya ba kuma Allah ya ba mu ikon biya abunda ya gagare mu Allah ya isan mana wanda suke nufin mu da sharri kuma Allah ya kare mu daga sharrin su wanda suke nufin addinin musulunci da sharri Allah ya rabu Allah ya mayar musu sharrin su kansu Allahumma kfina sharra a'da'ina bima shi'ta ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyum Allahumma kfina sharra a'da'ina bima shi'ta ya hayyu ya qayyum اللهم إنا نجعلك في نبور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين اللهم احفظنا واحفظ لنا ذرياتنا وأهلنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى وعاتب رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار في هذا اليوم المبارك في هذا الشهر المبارك إنك سميع قريب مجيب الدعوات وآمنا في بلادنا يا رب العالمين اللهم آمنا في بلادنا وأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين إنك سميع قريب مجيب الدعوات واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك